sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi 25 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, wutar dari da ke dannawa cikin shiyar California ta lalata gidaje da dama a jihar Asabar, yayin da wutar daji mafi girma a jihar take kare kaimi kana wasu wuta kuma suke barna a Amurka ta yamma. Ji Asabar jami'an Amurka sun ce mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman tana shirin fada wa China a zaman su ta gaba cewa yayin da Washington ke marhabi da duk wata gasa akwai bukatar yin gasar cikin adalci domin kauce wa rikici. Ji Asabar kuma hukumomi a Afghanistan sun kagaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da Taliban ke yi.
Kanin labaran kenan. A jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci tare da zauren 'yan kasuwar kasar sun fitar da wani kuduri da ya umarci dukkan masu jigilar kayayyakin noma da kiwo da su biya jaka 15. Hukumomi wasu shugabannin manoma ke cewa
to abun an kace da sama shike in ba mu bada shi ba ma wasu tariya za su yi gaba su bada kenan ga ramu ma mu bada shi tunda mutanen mu in ba mu ba su ba mutanen wasu za su dauka su ba su kenan abu ya hita wajen mu kuma ya koma wani waje.
A Najeriya kuma masu sharikan al'amuran yau da kullum ne suka fara tsokaci kan kiran da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalauyi na malamai su shiga fagen siyasa a dama da su.
Lallai wannan kira ya zo lokaci da muke bukatar sa. Malaman hadba malaman addini kadai ba ya kamata su ga siyasa, har ma da ɗan boko da suka yi boko suka yi zurfi a boko suna da ilimin boko amma suna ganin siyasa kamar irin abun kazami ne.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Harshen wutan daji da ke dannawa zuwa cikin shiyar California ya lalata gidaje da dama a jihar Asabar, yayin da wutar daji mafi girma a jihar take kare kaimi kana wasu wuta kuma suke barna a Amurka ta yamma. Wutar da aka yi wa lakabi Dixie ta fara ne a ranar 14 ga watan Yuli, ta kuma riga ta cinye gidaje da wasu gine-gine kurmus lokacin da ta shiga wata karamar unguwa ta Indian Falls. Sai dai ba iya tantance adadin sabbin barna da wutar ta yi nan da nan ba, ko da yake jami'ai sun ce wutar ta mamaye daji mai girman sama da eka 73,200 a gundumomin Plumas da Boti, kana an shawo kan kashi 20 cikin 100 ne kacal. Wutar na ci ne a wurare masu nisa inda babu hanyoyin kaiwa, lamarin da ke kawo cikas ga aikin masu kashe gobara yayin da take kadawa zuwa gabashin kasar, in ji jami'ai. Wutar ta kuma yi sanadiyar ba da umarnin kwashe mutane kananan unguwanni da dama da ke gabar shahararren kogin nan na Almanor. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya ayyana dokar ta ɓaci a gundumomi hudu da ke arewacin jihar, saboda a cewarsa wutar dajin na haddasa mummunan hadari ga ceton mutane da kadarori. Jiya Asabar, jami'an Amurka sun ce mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman tana shirin fada wa China a zaman su ta gaba cewa yayin da Washington ke marhabi da duk wata gasa akwai bukatar yin gasan cikin adalci domin kauce wa rikici. Manyan jami'an sun fada wa manema labarai kafin tattaunawar Sherman a Tianjin tare da babban jami'i na kasa kuma ministan harkokin wajen China Wang Yi a gobe Litinin cewa manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya na bukatar hanya mafi inganci wurin yin gasa. Za ta fada cewa ba ma son wannan gagarumar gasa kuma mai dorewa ta rikide ta koma rikicin kasuwanci, in ji wani babban jami'in Amurka yana fada kafin babbar ganawar fuska da fuska ta farko tsakanin Washington da Beijing a cikin watanni da dama, yayin da bangarorin biyu ke neman hanyar inganta dangantakarsu. Yau Lahadi aka shirya Sherman za ta tashi zuwa kudu maso gabashin Beijing. Sai dai wuni guda kafin isarta, babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi ya yi kashedi cewa China ba za ta lamunta game da yadda Amurka take daukar kanta mafi tasiri a wannan dangantaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar hukumomi a Afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi ne dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai ikirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin ƴan makonnin nan, inda ta kai gabda babban birni a cikin larduna 34 na kasar, wato birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan kasar daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asubahi, banda birnin Kabul da Nangarhar da kuma Panjshir. Kungiyoyin 'yan ta'adda sun saba kai hari ne a cikin dare, a don haka dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainihin wurin dakile ayyukansu na tada zaune tsaye, in ji Ahmed Ziyaziya. Kungiyar Taliban ta kara kaimi a hare-hare ne a farkon watan Mayu, lokacin da Amurka da kungiyar tsaro ta NATO suka fara janye sojojinsu da suka rage a Afghanistan. Tun lokacin ne kuma 'yan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da wata rigima ba.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar tare da zauren 'yan kasuwa na ƙasar ya fitar da wani ƙuduri wanda ya ba da umarni a rika ɗaukar takardaddakon kayan noma da na kiwo a tashoshin da aka keɓe don yin haka, kuma tuni hukumomin ƙasar suka tura tawagogi a dukkan faɗin jihohin ƙasar domin faɗakar da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa da jami'an fiton kayayyaki a ofishin custom ko duwane na ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ne tare da haɗin gwiwar zauren 'yan kasuwar ƙasar da ake kira a Faransance Chambre de Commerce ne ya hiddo da wata takarda da ke nuna cewa ba'ada bayan albasa, sauran kayan noma kamar tumatir, tattasai, dankalin turawa da sauransu, da ma kayan kiwon dabbobi da suka shafi dabbobin kansu. Maganar ɗaukar takardar dakon kayan noma da kiwo a wurare ko tashoshin da ake iya yin haka a jamhuriyar Nijar da ake kira a turancin Faransa kwantuwar ta shafa daga lokacin da takardar ta hito. Tuni dai gwamnatin kasar ta tura jami'anta a ƙarƙashin ofishin ministan kasuwanci da zaure 'yan kasuwa na kasar domin wayewa manoma da makiyaya da 'yan kasuwa da jami'an da ke kula da hiton kayayyaki a ofishin custom ko duwan a jamhuriyar ta Nijar da ake kira transiter, game da wannan sabon ƙudurin da ofishin ministan kasuwancin ya ɗauka kamar yadda jami'in zauren 'yan kasuwa na jihar Tawa ya mini ƙarin bayani a garin Madawa.
Sunana Alhaji Abubakar Adamu, ni ne director Chamber de Commerce da dajin kasuwa na jihar Tawa gaba daya. Yanzu sai kowa ya kama, kuma wanda labima ba nan kadai ne a ce ake shi, shi Nijar duka ba ɗaya ne. Yana yi wa in jihar Tawa albasar ne domin ƙarhin su, wani wuri yana yi wa arke ne, wani wuri yana yi wa rogo ne, wani wuri yana yi wa tattase ne, duk wani wuri yana yi wa bisashe ne. Duk wannan ya kamata a ce ko in kayan su hito, kayan a kai su cikin kasashen waje suna da bonda levema. Donc shi ne yanzu ina so kowa ya gane ko bonda levema ya wuce a ce bonda levema na albasa, ba na albasa kadai bane.
Wala ana isha sun gamsu kuma da bayanin da kai mutu.
To ne ina gani dai a tuka sai dai wanda ya ciya mai na hodi an ji, yanzu kuma na kara hodi.
Yaya manoman suka ji da wannan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar doka? Ita ce tambayar da na yi wa shugaban kungiyar manoma albasa ta tsarnawa.
Sunana Musa Nuhu, president na Union Aminci na tsarna. Gaskiya 'yan kasuwa yanzu abu ya canza, musamman masu harkar bisashe. Dan da wata shekara Chamber de Commerce ta ce a zan ba su bon, sun ka tau har da kwan ba sun ka zo sun ka to sun ka ce su babu su cikin wannan tsari. Mun ka dakanta, amma yanzu an ba da hanya. 'Yan abinci na ka ɗauko an ce a baka bon, ba wai sai albasa ba, duk kayan noma yanzu bon an ce a ba da bon ga dishi. Ya danganci da bisashe da hwatu duka. Kenan in an ka tare ka da kai wani jayayya ka tsaya ka ɗauka
tunda kayan
noma duka da kiwo yanzu gwamnati ta bada hanya ta ce a bada takardar nan ba, mutum ya bada jika 14 shi ɗauka shi gaba ga shi bata maka ne da lokaci.
Ana ce ku kun gamsu ko kuma kun yi maraba da haka?
Eh to abun an ka ce da sama shi ke in ba mu bada shi ba ma wasu tariya za su yi gaba su bada. Kenan gara mu ma mu bada shi, tunda mutanen mu in ba mu ba su ba mutanen wasu za su ɗauka su ba su. Kenan abu ya hita wajen mu kuma ya koma wani waje. kenan gara mu ma mu dauka mu bada insha Allah mu ma za mu renewal lendi duk masu bada wannan takardu za mu kiran su a dauki wannan a fara aiki da wannan mataki kenan duk wanda yazo sai ya dauka shi wuce
la shakka fihi wannan matakin zai baiwa manoman da akasarin kudin da kon kayayyakin ke zuwa asusun kungiyoyin su damar ci gaba da gudanar da ayyukan su cikin kwanciyar hankali da nishadi tare da yiwa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar alasan barka da wannan matakin da ta dauka musu Haruna Mamman bako da birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu
Sakataren tsaro Amurka Lord Austin ya faɗa a jiya sabar cewa Amurka ta kai farmaki ta sama da ke auna kungiyar Al-Shabab a Somalia a cikin ɗan makonni nan ne saboda sojojin Somalia sun ƙara ƙaimi akan kungiyar mai kawance da Al-Qaeda. Yawancin farmaki na wannan lokaci na yin nasara ce saboda ƙara ƙaimi da muke gani daga abokanmu kana suna samun nasarar koran kungiyar Al-Shabab ta yadda ya kamata. Austin yana faɗa wa manema labarai da ke tafiya tare da shi zuwa tungar sojin sama ta Al-Sin da ke Alaska. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka sun auna Al-Shabab da wasu farmaki guda biyu ta sama a ranakun 20-23 ga watan Yuli biyo bayan ɗauki ba daɗi da aka fara tun lokacin hawa mulkin shugaban ƙasa Joe Biden. Sojojin Somalia suna nan suna fitattakar kungiyar Al-Shabab ta ƙasa a cikin jihar Galmudug yankin da Amurka da Somalia suke aunawa a farmakinsu. Sakataren jarida na Pentagon John Kirby ya faɗa wa muryar Amurka da 'yan jarida da ke tare da su a cikin jirgin sojan Amurka a ranar Juma'a cewa sojojin Amurka ba su kasa da 'yan Somalia yayin farmakin amma dai suna gudanar da wani aiki na musamman na shawara da taimako a wuri mai nisa. A ƙarshe gwamnatin Kamaru ta tura ministan tsaro Joseph Betty Asomo zuwa kan iyaka da ke tsakanin yankunan Ingilishi da Faransanci a lokacin da 'yan awarin yankin Ingilishin ke ƙara kai hare-hare a garuruwa da ƙauyuka na ɓangaren Faransancin. Jami'ai sun ce an rufe kasuwanci da dama, haka zalika aka dakatar da ayyukan gine-ginen gwamnati saboda yawan hare-hare da 'yan awarin ke kaiwa. Mutane da dama sun ga sojojin Kamaru sun baje makamai a garin Fumbar da ke da iyakar tsakanin ɓangarorin Faransanci da na Ingilishi a yankin arewa maso yammacin ƙasar Kamaru. Warrant Officer Buba da Wanga Sirayi, wani babban jami'in soja da ke kula da iyakar ta Fumban, ya ce sun kwace makaman ne a hannun wasu da ake zato 'yan tawaye ne. Ya ce sojojin gwamnati sun kama mutane 10 kana sun kwace bindigogi da harsashai da wasu abubuwan fashewa da aka kira a cikin gida. Sai dai ya ce duk mutanen da aka kama sun musanta tuhumar da ake musu na safarin makamai.
To a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, shugaban kungiyar Izala na kasar Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kira da malaman addini da ya kamata su shiga bakin siyasa a dama da su, domin siyasa ba wai ta mutane marasa kirki ba ce. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa ba wai kawai malaman addini ya kamata su shiga siyasar ba, har ma da 'yan boko domin su ba da tasu gudunmuwar. Daga Yola ga rahoton da wakilin Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Ya gudana ne ta bakin shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Dr. Sheikh Abdullahi Balalau yayin da ya yi kira ga malaman addini da su yi gaggawan shigowa harkar siyasa saboda a gyara lamuran da take gudana tsakanin siyasar Najeriya, domin kuwa malamai suna da gudunmawa 100% da za su gudanar a cikin harkar siyasa. Na yi masa tambaya ko menene ma ya sanya ya yi wannan kira ga malamai don su shigo harkar siyasa.
Ba yanda za ka fidda malamai a cikin harkar siyasa, domin ba ma yanzu ba ko a baya, ka ɗauki tarihin Najeriya, ɗauki zamanin Saddauna wanda jamhuriya ta farko kira, su wane ne kusa da shi? Sheikh Abubakar Mahmud Guzum. In ka zuwa kusa da Saddauna za ka ga su wane ne ke ba shawara? Sheikh Abubakar Mahmud Guzum. Bayan Saddauna ya wuce zamanin Shagari, Sheikh Abubakar Mahmud Guzum kusan ajin su daya da Shagari. Kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi yayi magana akan muhimmancin jagoranci. Sai Sayyidina Usman, wani asar na Sayyidina Usman yake cewa Allah yana gyara al'umma da siyasa, gyaran da baya yi da Alkur'ani. Ma'ana mai wa'azi zai yi wa'azi ce ku gyara kaza ku bar kaza, ba mai bari. Amma wanda aka zaba yau gwamnatin jihar Adamawa Ahmad Umar Bintiri in yace ayi kaza ko a rusa wuri kaza ko a gyara wuri kaza ai ba wa'azi zai ba da ikon zai sa ai kuma sannan sai ai dole saboda haka dan kace wannan ba ruwanka da siyasa ko malamai ba ruwansu da siyasa sai a kawo mutanen da yake ba na kwarai ba su shigo cikin siyasar wanda ba san Allah ba ba san addini ba kuna zaune kuna kallo ana cin mutuncin ku wani ma ya ga kudin sa kawai ya ba raka zabe saboda haka malamai suna da ruwa da tsaki wurin haskawa al'umma wane ne mutumin kirki wa za a zaba
hakan ta sanya al'umma mazauna jihar Adamawa suka yi ta nuna ra'ayinsu akan wannan kirar da shugaban kungiyar izalar ta kasa yayi akan malamai domin su shigo cikin harkar siyasa Musa Askira mazauni ne a jihar Adamawa wanda shi ma ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
nawa ra'ayi dai ina ga kaman kiran da suka yi dinnan wannan daidai ne idan ka kula shi wannan siyasa ita karan kanta wato addini ne annabawa kamar lokacin da aka tashi yin kuri'an su waye ne zai raini nana Maryam to anan aka fara yin kuri'a kaga ana nuna akan cewa anan aka doko asalin ainihin siyasa ma nan aka yi kuri'a
a dai hannun kuwa Abdulrazak Inuwa shi ma cewa lallai ilahin ya dace kwarai malamai su shigo harkan siyasa saboda a shawo kan wasu matsaloli da suke gudana
dan ka duba wannan kira ne mai kyau kasancewan yadda mutane suke ganin siyasa sai mutanen banza ne suke yi idan ka duba tarihi yadda aka samu mutanen bayan malamai da suka dinga shugabantan al'umma saboda dole ne ku zabi mutum mai ilimi kuma mutumin da ya san haƙin da ke wato kanshi zai iya saukewa kuma mutumin da yafi inganci a cikin jama'a ku zabe shi ya shugabance ku
shi ma a nashi bangaren mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum dake karantarwa a jami'an Modibo Adama dake nan Yola wato Dr. Amadi Abba shi kuwa cewa yayi lalle ilahin ya kamata malamai da kuma masu ilimi su yi kokarin shiga harkar siyasan hakan zai gyara lamuran 100% yana goyon bayan wannan kira
lalle wannan kira ya zo lokaci da muke bukatun sa malaman hadba malaman addini kadai ba ya kamata su shiga siyasa har ma da ɗan boko da suka yi boko suka yi zurfi a boko suna da ilimin boko amma suna ganin siyasa kamar irin abun kazami ne ka san abinda tura suka cewa politics is a dirty game gaskiya siyasa ba is not a dirty game domin wuri ne na muhimmanci wanda mutanen da za ku zaba su je suna muku dokoki wanda zai taba addinin ka zai taba zamantakewanku zai kawo muku ci gaba zai kawo muku rashin ci gaba da sauransu don haka in an samu malamai masanan addini da addinin musulunci da addinin christianity suka shiga cikin fagen siyasa mu za su kawo mana wani canji cikin siyasa domin su za su zo da irin aqida na addini wanda ka san akwai irin abubuwan da yake cewa immorality in the system so za su zo da aqida ne na addini wanda yake fadan gaskiya
to ko malaman za su amsa kiran shugaban kungiyar izalar ta kasa domin ganin sai zai ta lamarin siyasa a Nigeria Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Nigeria
a gaida Salisu Ladu kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo a wannan zamani sunana Shamsiya Hamza Ibrahim da fatan an gudanar da shagugulan babban sallah cikin madalla bisa al'ada a duk lokaci irin na bukukuwar sallah mutane maza da mata kan kwashe kwanaki suna gudanar da bukukuwar ta hanya da dama kamar nuna wankan sallah ko adan sallan su ta kafafen yanar gizo wasu kan kai ziyara ta gaishe-gaishe ga yan uwa da abokan arziki da kuma ziyartar guraren nishadi da yawon bude ido sai dai a wannan karam wasu matasa da suka yi fice a kafafen yanar gizo sun kira ga yan uwansu kansu guji wallafa hotuna da za su iya sa su cikin mummunar yanayi sakamakon rashin tsaro da ake fuskanta a sassan Najeriya da kewaye bisa zargin wasu da kai wa bata gari bayanai na cewa suna da arziki da za su iya daukar su a neman kudin fansa ga dai wasu daga cikin ra'ayoyin nasu
sunana Muhammad Rashid. Alhamdulillah sallah ya zo. So a yayin da muke wannan farin cikin, wasu musulmai da abin ya zama wani abu daban. So na kaman nuna arziki da mutum yake da shi da abubuwan da yake da su, sai a ga cewa kowanne rana na sallah yana da nashi hoto na irin wankan da aka yi. Yana dai da matukar muhimmanci gaskiya mu tanadar da kanmu. Zan fara da kaina. Yanayin da halin da muka tsinci kanmu yanzu a ƙasar nan, gaskiya akwai matsala sosai na yanda ƴan ta'adda wannan suke fitowa, da yanda mutane informants na kan social media suke kan zauna su duba su suwaye ne suke yin kaza ko suke da irin abu kaza ko suna da abin hannu da sauransu. Sai wasu su kuma su kai wa asalin wanda suke yin dauke-dauke ko kuma suke daukan mutane da sauransu. To wasu mu suna son su nuna cewa su farin ciki suke da zuwar sallah, wasu mu kuma daman suna son su nuna wa ƴan uwa da sauransu dai da abokanan zama da abokanan arziki, eh to ga inda muka shiga ga inda muka fita. Wasu mu kuma daman abin ya zama musu kaman wani nakasu ne, dole sai sun nuna ga abin da suke da shi. Alhalin wasu kuma ba su da wannan abin, har ma zuwa ake karban waya aro ko ake karban hoto bana agogo aro ko ake karban har riga ma ana karba aro dan kawai a nuna cewa mutum ya kai ya isa. To in muka zauna muka lura, to abin yana da matsaloli da yawa. Na farko shine matsalan da ke zuciyar mutum. In mutum ba shi da shi, ba sai ya je ya yi wasu abubuwa ba na nuna cewa yana da shi, ko kuma ya je wata hanya na ba daidai ba ya dauki abin da ba nashi ba don ya nuna yana da shi. Misali abu kenan na farko. Na biyu misali wanda shine ma yafi muhimmanci a halin da muke ciki yanzu, shine in kai kana zaune ko kina zaune kana nuna abin da kuke da shi da sauransu, to mutum sai yakan zama target na irin waɗannan mutanen su zo su duk wani mai mugun hali ko nufi ya nufe ka da shi, ko kuma ya kawo maka hali ma. Ya kamata mu yi taka kantsan da halin da muka tsinci kanmu a ciki.
Sunana Maryam Nyako. Eh to gaskiya ni ma dai wannan lamarin like ni akwai ma wata friend dita da ita ma har ma alert na barka da sallah take sawa haka a status ɗinta na WhatsApp. To sai na kira ta a waya nake ce mata yanzu haka yadda wannan kasa take cikin hargitsi na ana ɗauke mutane a tafi da su, so nake ce mata bai kamata ba, ba kowa bane masoyinka a social media. Shi yasa ni abu na farko ma da yasa ni ban fiya ma wani posting din pictures ina a Instagram ko wani wuri ba, because I feel like WhatsApp din is more safer than Instagram. Saboda WhatsApp din da ake kika ba wa mutum contact ɗinki, kuma ke kika yi saving contact ɗin shi, kuma ba lallai bane ki tarar da makiyinki duk da dai cewa shi wannan duniyan ba za ka yi trustin ɗan mutum ba. Amma dai ina gani gaskiya yadda kowa ya ɗauki abin bai yi ba, zan iya ce miki ba shi yake contributing 90% abin da ake yi garkuwa da mutane kona. Don waɗannan mutanen akwai wacce ta gaya min ita shi the victim time da aka ɗauke ta, sai da suka katsa su wajen gida kashi biyu, suna ma duba yanayin ka kafin nan su san ma kuɗin da za su ma tambaya a gidanku. So kin ga kaman cewa kenan dole ne akwai informant da yake kai musu labarin ka ko wani abu. Gaskiya abun da ya dawo ma kaman shine dai abu na yayi, wanda idan ma baka yi sallan baka yi wankan sallan ka daura ko kuma ka dauki su iPhone su waye ka sa a hannunka, wasu suna kallon ka kai baka kai mutsayi ba. Duniya ce ta canza yanzu yanayin da ake ciki, gaskiya ya kamata mutane su gyara. Ni a wuri na kake ne, zaka iya daukan hoton ka amma ba sai ka bayyana cewa ka saka wannan ka saka wancan ka saka wancan.
Dangane da wannan batu ga wani ra'ayi da ya fito daga kasar Sin.
Sunana Dr. Ibrahim Abdullahi Maina daga nan kasar China. To ni dai kamar yadda muka yi sallah a nan kasar China garin Nanning, inda dai sallah ta mu ba irin ba ta kasance kamar irin yadda muke a gida Najeriya ba. Batun da ake magana akan gaskiya wannan babban concern ne da ya kamata mutane su nutsu. Ni na ganin abin an ce har wasu ma ba kudin su ba ko ba kayan su ba su ara su dora. Kaga wannan ai babban tashi hankali ne, ko naka ne yanzu gaskiya ba lokaci bane da ya kamata mutum ya zo rika wannan nuna ko hallatan kayan abin duniya. Ba laifi bane ka dauki hoto mai dan kyau na sallah da Idi da dan kayan sawanka dan shaddar ka dan dai abin da ba a rasa ba dai wanda yake normal ka dora, kuma in kana da zabi ka zabi mutanen da za su iya gani. Dan nan yanzu social media kullun ana ci gaba, in ka dora abu zaka iya zaben wanda kake son ya gani da wanda baka son ya gani, kuma ka san dai abin da zaka dora. Wannan abin da ya kamata gaskiya matasa mu nutsu mu gane matsalan da suke tattare da mu a yanzu, amma mutum ya san abin da zai dora a inda zai dora. Wannan shine shawara ta da ƴan uwana matasa game da amfani amfani social media musamman a wannan lokaci da muke da kalubale na tsaro a ƙasa baki daya.
Sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin na yau zai dasa aya, da fatan ma'abota amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo sun ji ire-iren shawarwarin da ya fito a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin daukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya na kuma gabatar da shirin, ke mana fatan alheri.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kogi da ta tashi tsaye wajen sanya wando ɗaya da 'yan fashin daji da masu garkuwa da jama'a da ke neman ma me sassan yankuna a jihar mu ta Kogi. Don kuwa waɗannan miyagu sun fara addabar jama'a ba dare ba rana. Fatan kiranmu ya kai inda ya dace tare da ɗaukar matakin gaggawa. Sako na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu miƙa kokon barmu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe ta taiba Allah da annabinsa da ta gina mana magudanin ruwa wato lambatu a nan cikin garin mu na Karasuwa dan samun saukin ambaliyar ruwan sama da muka dade muna fuskanta. Har yake sanadiyar rusa mana gidaje da shaguna bila adadin. Fatan Allah ya sa wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sako daga Gazali Kabiru Lolo daga Saudiya, ya ce ina mai kira ga mahukuntan Najeriya cewa su bi dukkan hanyoyin da ya dace wajen ciso jiyar Sunday Eboho zuwa gida domin a nuna masa shayi ruwa ne, don in ba a yi hakan ba wallahi kowa ma in ya ce koshi sai ya ce a fidda garinsa daga Najeriya. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce muna jinjina wa hukumomi a jihar Lagos a game da ƙara azama da suka yi domin shawo kan barkewar annobar coronavirus a karo na uku, da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sai sako daga Ahmadu manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki, ya ce muryar Amurka ku bani dama in ta yarda da sojojin Najeriya murna da fatan alkhairi akan samun sabbin jiragen yaƙi samfurin Super Techno wanda shugaba Muhammadu Buhari ya samar da su domin yaƙan 'yan ta'adda da barayin daji. Fatanmu shi ne Allah ya bawa jami'an tsaron Najeriya sa'a da nasara da murkushe masu sata da garkuwa da mutane. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baballa a takaice, harshen wutan daji da ke dannawa zuwa cikin shiyar California ya lalata gidaje da dama a jiya Asabar, yayin da wutar daji mafi girma a jihar take ƙara ƙaimi. Kana wasu wuta kuma suke barna a Amurka ta yamma. Wutar da aka yi wa lakabi Dixie ta fara ne a ranar 14 ga watan Yuli, ta kuma riga ta cinye gidaje da wasu gine-gine kurmus lokacin da ta shiga wata karamar unguwa ta Indian Falls. Jiya Asabar, jama'an Amurka sun ce mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman tana shirin fada wa China a zamansu ta gaba cewa yayin da Washington ke marhabi da duk wata gasa, akwai buƙatar yin gasan cikin adalci domin kaucewa rikici. Manyan jami'an sun fada wa manema labarai kafin tattaunawar Sherman a Tianjin tare da babban jami'i na ƙasa kuma ministan harkokin wajen China Wang Yi a gobe Litinin cewa manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na buƙatar hanya mafi inganci wurin yin gasa. A ƙarshe, jiya Asabar hukumomi a Afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na ƙasar a ƙoƙarin da gwamnati ke yi ne daƙile kutsawa da Taliban ke yi. Ƙungiyar mai ikirarin musulunci tana ƙara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan, inda ta kai gab da babban birni a cikin larduna 34 na ƙasar, wato birnin Kabul.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, da kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Liu Sahil da ya ba da umarni, amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.